إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك من ساكة دعاء أولا يمتشي لنا رجو ماء إشرن دبقي gawatan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan daya shekara ta miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu mai albarka na mako mako, inda muke tafsirin alqur'ani mai girma, inda muke cikin tafsirin suratul jum'a, inda zamu tashi tafsirin suratul jum'a. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
نعم. Dan uwa Malam Sa'id yana fama da mura, shi yasa bai samu damar zuwa ba. Muna fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya ba shi lafiya, ya sanya wannan zan kafara ci gare shi. Wannan sura suratul Jumu'a, sura ce da aka saukar da ita a Madina, wato madaniya ce. Sannan ayoyinta 11 ne. Ana kiranta suratul Jumu'a, wannan shi da sunan da ya zo a cikin masahif, shi ne ya zo a cikin littattafan sira da littattafan sunna, wanda kuma ba a ji an kirawo ta da wani suna ba, ba wannan ba. Suratul Jumu'a an ambace ta da wannan suna saboda batun sallar Jumu'a da ya zo cikinta a can ayoyin ƙarshe, shi yasa aka ba ta wannan suna na suratul Jumu'a. يا ثبت اتكن صحيح مسلم حديث عبد الله بن عباس ده ابو هريره الله يقرا مسير ده من ذو صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يانا قرنت سوره الجمعه ده سوره المنافقين سوره المنافقون اتكن صلاه الجمعه وتو اصلت صلاه الجمعه يكن قرنت ودان سورودي غدا بي سوره الجمعه ركعه تفرقو سوره المنافقون ركعه ستبي ولا سوره كبر دي سوره الصف ta sauka bayan saukar da suratul Saffi. An ce ita ce sura ta 106 a jerin saukar a surori na Alkur'ani, ita ce ta 106, kuma ta sauka bayan saukar da suratul Tahrim, gabanin kuma a saukar da suratul Taghabur. Abinda suratul Saffi take karantarwa shi ne wannan sura ita ma take karantarwa, wato duk abu ɗaya suke karantarwa, sai dai kawai salo ne ya bambanta. Suna karantar da yadda wannan al'umma ta cancanci ta zama ita ce za ta yi jagoranci, ita ce za ta ɗauki amanar saƙo na ƙarshe da Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar wa ɗan adam, shi ne wannan musuluncin. Bayan al'ummomin da suka gabata duk sun nuna gazawarsu da kasawarsu wajen ɗaukan wannan saƙo, musamman al'umma ta Yahudawa waɗanda suka ci amanar Allah, suka ci amanar manzannin Allah. Saboda haka sun lalace ta fuskar aƙida, sun lalace ta fuskar halayya, ba za su taɓa cancantar su zama su ne al'ummar da Allah zai ba su saƙo na ƙarshe ba. Allah ya zaɓi wannan al'umma, ya zaɓo annabinsa na ƙarshe a cikin al'ummar Larabawa, wanda ya ba shi wannan amana, ya ɗora masa wannan amana, ya kuma isar da wannan amana zuwa ga duniya duka. To wannan al'umma, saboda zamantowarta ita ce al'umma ta ƙarshe wacce Ubangiji ya zaɓa, ya ba ta amanar isar da saƙo na ƙarshe, kasancewarta ta samu wannan martaba, sai ya kasance tana buƙatar tarbiyya ta musamman, domin wannan saƙo yana da girma. tarbiyar da Yahudawa suka rasa ko suka yi watsi da ita bayan annabawansu sun yi ta fama da gwagwagwa da su a kanta, to wannan al'umma tana cancantar a yi mata wannan tarbiya domin ta ɗauki wannan saƙo ta shigar da shi lungu-lungu saƙo-saƙo a duniya. To kusan wannan sura tana nuna haka, tana nuna lalacewar al'ummomin da suka gabata da kuma irin yadda wannan al'umma take buƙatar tarbiya. Ubangiji ya yi tarbiyarta har ta zama abin da ta zama, har wannan saƙo ya zo yanzu, har kuma Allah maɗaukakin sarki ya alƙawari zai yaɗa shi ko ina da ina. To wannan shine babban jigo da wannan sura take tattaunawa a kansa. Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da kalmar yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kamar yadda surar da ta gabata Ubangiji ya buɗe ta da sigar sabbaha. Sabbaha siga ce da take nuna tasbihi amma a lokacin da ya wuce. Yusabbihu kuma fi'ili ne mudari'i wanda yake nuna tasbihi a yanzu da nan gaba, saboda fi'ili mudari'i yana nuna alhal da almustaqbal, wato yanzu a nan halin da ake ciki da kuma nan gaba. Dan kada ka zaci tasbihin an yi shi an riga an gama, a'a, tasbihin Ubangiji tsarkake shi da girmama shi da bashi matsayinsa wani abu ne wanda aka yi a baya kuma yanzu ana cikin yi kuma za a ci gaba da yi har Allah ya daɗe ƙasa. Wannan shi ne abinda wannan kalma take nunawa yusabbihu, domin ya zanta dace da waccan da ta gabata sabbaha. Sannan kuma idan an kula ƙarshen waccan sura Ubangiji ya gama mana ita da batun kira zuwa ga muminai, ya ayyuhal ladina amanu kunu ansarallahi kama qala isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وأن إتتش آير دعك لفي سورة تجباتا الله مدعوك كنسلكي ياي كرا ذمو منيس ذمو ما ستي مطن الدين الله كمريان دع النبي إيسى عليه السلام يكراو الأمر سألوك تنسى دس ذمو ما ستي مطن الدين الله الأمر النبي إيسى عليه السلام تكسي جدابي bangare na farko suka yi imani, ɗaya bangaren kuma suka kafirci. Allah ya dora waɗanda suka yi imani akan kafirai suka zama su suka yi rinjaye. To dan kada ka zaci cewa wannan kira da Ubangiji yake yi saboda buƙatuwa ne da yake da ita zuwa gare mu, na cewa mu zama mai taimako masu taimakon Allah, kada wannan ya sa ka fahimci kamar Ubangiji yana cikin buƙata matsananciya shi yasa yake buƙatar ka taimake shi. A'a, Ubangiji ba ya da buƙata zuwa ga wani mahaluki, ba ya buƙatar komai, domin in har da a ce Ubangiji na da buƙatar ibada, yana da buƙatar bauta masa, to abinda ya halitta a sammai da ƙasa sun ishe shi, ba ya buƙatar tamu. Shi yasa sai ya fara buɗe wannan sura, bayan an gama waccan sura da waccan batu, sai Ubangiji ya buɗe wannan sura kuma da cewa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض ابن ديكي تشكين سمي دا ابن ديكي تشكين قسا دوكا سنة يوم تسبيهي قال الله سنة اركك ابنجي الملك شين سركي من ملكي القدوس شين وان ديكي اركك العزيز شين وان ديكي غربا دوم بوائي الحكيم كما شين غني من حكمة وان ديكي سنة الامر ان ديناتي. Saboda haka kasancewarsa mai irin wannan sifofi kaga ya fi ƙarfin buƙatuwa zuwa ga wani mahaluki. Shi ne hikimar Ubangiji ya buɗe wannan sura da wannan aya bayan waccan sura ta ƙare da waccan aya wacce take kira zuwa ga mu'mine su zama masu taimakon Allah. Su fahimci taimakon nan ba wai saboda Allah ba yadda zai yi bane, a'a, Ubangiji yana da yadda zai yi, ba wai saboda tawayarsa bane, a'a, al-maliku ne al-qudus ne saboda haka ba yayi da wata tawaya. Sannan al-aziz ne gagaraba dau ne ba wai dan gajiya wa sabai sa za ku taimaka masa. Al-hakim ne kuma mai hikima ne cikin duk abin da yake. Wannan sura a cikin ta akwai magana ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallama cikin mutanen da ba sa karatu ba sa rubutu, wato mutanen da ba su san karatu ba da rubutu. A cikin ta akwai maganar Yahudawa da Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi, amma suka take ilimin nan suka zamo masu yin gaban kansu, suka ɗauki bid'a suka bar sunna, suka koma kan jahilci suna aiki da shi bayan ga ilimi Allah ya ba su. Akwai wannan magana, sannan a ƙarshenta akwai nusarwa ga muminai da tarbiyyantarwa gare su, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana musu huduba ran Juma'a, aka kawo abinci a kasuwar Madina, aka samu da dama sun fita sun bar gurin huduba sun tafi cin kasuwa. Ubangiji ya ja hankalinsu ga cewa wannan abin da suka tafi nema, wato cin kasuwar duniya, ba shi ne ya fi alkhairi ba, a'a, wannan kasuwar ta lahira wacce suka bari, wannan gurin da ake huduba, wannan sallah ta Juma'a ita ce tafi musu alkhairi. Waɗannan manya-manyan jigogi ne da sura ta yi magana a kansu, wanda dukkaninsu suna da alaƙa da abin da muka faɗa da farko. To in muka kula waɗannan kalmomi na farko da Ubangiji ya buɗe surar da su, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-maliku al-quddusu al-azizu al-hakim, waɗannan sunaye da Ubangiji ya yi wa kansa kirari da su, da waɗannan sifofi da ya yabi kansa da su, dukkaninsu idan kuka tsaya kuka yi la'akari za ku ga suna da alaƙa da waɗancan abubuwa guda uku waɗanda su ne jigon surar. Suna da alaƙa da batun zaɓo wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin al'ummar da take ummiya, wacce ba ta karatu ba ta rubutu. Allah maɗaukakin sarki ya gaya maka cewa shi al-hakimu ne, mai hikima ne, saboda haka duk abin da Ubangiji ya yi akwai hikima a ciki. Kada ka zaci cewa haka kawai ya zaɓi wato Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin al'ummar da ba ta karatu ba ta rubutu, a'a, akwai wata hikima a ƙarƙashin wannan. Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu biyaminika idan lartaba al-mubtilun. Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce da shi baka kasance kana karanta wani littafi ba gabanin al-Qur'ani, wato baka karance-karance na littattafai gabanin Allah ya saukar maka da al-Qur'ani, baka rubuta wani littafi, ma'ana baka rubuce-rubuce kafin al-Qur'ani. Da a ce kana karance-karance kana rubuce-rubuce, lartaba al-mubtiluna, da maƙaryata sun ƙara shiga cikin shakka, sai su ce abinda kake faɗa din nan karanto shi kai, ko kuma ka ce wannan littafin rubuta maka aka yi ka zo kana faɗarsa, to sai ya kasance duk babu wannan. Kaga akwai hikima, to kaga ambatan al-hakimu a cikin wannan sura akwai babbar alaƙa tsakanin wannan suna da kuma abinda sura take karantarwa. Sannan kuma kasancewar Allah maɗaukakin sarki ya yi kira ga muminai, idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wannan kira da Ubangiji ya yi wa muminai na cewa idan an kira sallar Juma'a, su bar duk abin da suke yi, su bar harkar hada-hada ta saye da sayarwa, su je su yi wato ibada, su bauta wa Allah, su halarci sallar Juma'a, da kuma abin da ya faru ga muminai a wancan lokaci kafin saukar wannan ayar na bazama zuwa ga kasuwa, wannan duk abin da suka yi ya sabawa ladabi da za a yi wa wanda yake al-maliku, wanda yake sarki mai isasshen mulki, ana gaban shi saboda wani abu ya zo a tashi a watse. Kaga wannan ya sabawa wannan matsayi nashi. Sannan al-quddusu ne, Ubangiji tsarkakakke ne, saboda tsarkakar sa kaga kenan duk abin da kake nema a gurin sa mai tsarki ne, ya fi abin da za ku je gare shi na neman duniya wanda ta yiwu a ciki a samu abin da yake ba halal ba, ta yiwu a yi mu'amalar da ba halal ba, amma duk abin da ka nema a gurin Ubangiji, to abin nan mai tsarki ne, domin Ubangiji tsarkakakke ne. Sannan Ubangiji al-Azizu ne, gagara ba dau ne, wanda ya fi ƙarfin komai, saboda haka harta abin da kuke satan za ku rasa idan ba ku je ba, Ubangiji ya fi ƙarfinsa, zai iya ba ku abin da kuke ganin inda ba ku je ba za ku samu ba, Ubangiji na iya ba ku, ko da ko kun haƙura kun zauna, wato an gama wannan sallah ɗin. To duk waɗannan sunaye da Ubangiji ya yabi kansa da su a farkon sura, za mu ga suna da alaƙa da ma'ana ta jumlace ta gaba ɗaya wadda sura take karantarwa. Allah maɗaukakin sarki ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina
والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
الله هو الذي بعث في الأميين رسوله منهم shi ne wanda ya aikowa al'ummar da ba ta rubutu ba ta karatu wani manzo daga cikinsu. Yatlu alaihim ayatihi, yana karanta musu ayoyinsa. Wayuzakkihim, kuma yana tsarkake su. Wayuallimuhumul kitaba wal hikma, kuma yana sanar da su alqur'ani da kuma hikima. Wa in kanu min qablu, kuma haƙiƙa sun kasance min ƙablu, gabanin bayyanar wannan annabi, lafi zalalin mubin, lalle suna cikin wani ɓata mabayyani. Ubangiji ya ce huwa allazi ba'atha, shi ne wanda ya aiko, fil ummiyina, cikin al'ummar da ba ta rubutu ba ta karatu. Al'ummar da ba ta rubutu ba ta karatu ita ce al'ummar Larabawa. Al'ummiyuna, wasu malamai suka ce nisba ce, wato wannan al'ummiyun jam'i ne, nisba ce zuwa ga al'ummu ita ce uwa. Wanda yake bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, akan jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa, wato yana nan kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi. Kowa ana haifansa bai san komai ba. Wallazi akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an, kowa yana zuwa duniya jahilinsa, bai san rubutu ba, bai san karatu ba. To Larabawa aka ce sukan jingina mutumin da bai san karatu ba, bai san rubutu ba, zuwa ga al'um, wato kamar dai yana nan yadda uwarsa ta haife shi, bai samu canji ba ta fuskar iya rubutu da fuskar iya karatu. Wasu suka ce al'ummiyin nan nisba ce zuwa ga al'umman. Yahudawa suna ganin su ne zababbin Allah, su ne sha'abullahil mukhtar, su ne wanda Allah ya zaba ya fifita su akan kowa. Wa qalatul yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu, haka suka rika yin yiwa kansu kirari cewa su ne ƴaƴan Allah, su kuma Allah yake su. Saboda haka a gurin da yahudi, abinda koyarwar da yahudi ta ginu a kansa shine dukkan wani wanda ba da yahudi ba to bawan da yahudi ne. Saboda haka dukkan wata al'umma a yadda suke cewa kuma littattafansu suke karantarwa, dukkan wata al'umma Ubangiji ya halicce ta ne don ta bauta wa da yahudi. Da yahudi shi ne sama, shi ne Ubangidan kowa. Saboda haka ne ma za ka ga da yahudi bai damu ka zama da yahudi ba. Za ka ga kiristoci suna shiga sako-sako, lungu-lungu, ƙauyuka, suna wahala domin su ga sun shigar da wasu kiristanci, amma ba su ga da yahudi ba. Ba taɓa ga yahudi ya ce ya zo wa'azin yahudanci, ba za ka gan shi ba. Wanda kuma inda a ce suna so, su za su fi kowa iya yin wannan, don su suke riƙe da arzikin duniyar a yanzu. To amma ba za ka gan su ba, saboda shi yana gaba ka cancanci ba ka yi addinin irin nashi. Saboda kai bawa ne, yaushe bawa za a bashi wannan addini wanda suke ganin shi addini ne na manya, na masu, wato wanda suka isa su kenan. Saboda haka shi da yahudi a gurinsa kowa ma bawansa ne. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana ɗabi'arsu da suke kallon wanda ba da yahudi ba, akan cewa duk abin da yake yi da abin da ya mallaka, wato da kai da kaya duk mallaka wuya. Shi yasa Allah ce wa inna min ahli kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta 'alayhi qa'ima ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الله yake daga cikin yahudawa akwai wanda in ka bashi rancen dinari daya ba zai yadda ya dawo maka da shi ba, illa ma dumta alaihi qa'ima, sai ka tsaya tsayuwar daka a kansa, sannan yadda in ya ga babu wato hali dole ya biya, sannan ya biya. Saboda ne zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil, saboda abinda suke cewa babu wani laifi idan mun cuci waɗannan al'ummiyuna din, waɗannan bobayen, waɗannan gwarawan, waɗannan gamagarin. Wato su kaɗai ne, su al'umma ce mai zaman kanta, sauran duniya kuma umamun ne su ma ta ɓangare guda. Kamar yadda Bahaushe yake ɗaukan kansa shi kaɗai ne Bahaushe, sauran mutane kuma ƙabilu. To kamar Bahaushe ya ce wani ƙabila, ba yana faɗar wannan da sunan yabo ba ne, yana nuna cewa wannan ƙasa da shi yake. To haka su ma in suka ce ma wasu al'umamiyuna, umamiyuna a lugarsu ta Ibrananci, suna cewa da duk wani wanda ba ba Yahude ba, aljoyim, aljoyim su ne duk wanda ba ba Yahude ba, kuma kalma ce wacce take nuna ƙasƙanci ga wanda ba ba Yahude ba. To shi ne Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a nan cewa shi ne wanda ya aiko a cikin wannan al'ummar da ba ta rubutu ba ta karatu da wani manzo daga cikinsu, a nan domin ya zama raddi zuwa ga Yahudawa waɗanda sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana sun san sifarsa. Allah ya gaya musu a cikin At-Taura, ya gaya musu sifofinsa, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil, suna karanta sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin At-Taura, sun san ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su. To amma abinda suke tsammanin wannan Annabi din idan ya tashi bayyana zai bayyana ne daga cikin jinsin Yahudawa, saboda sun ga cewa yawa-yawancin annabawa da Allah ya aiko su cikin Bani Isra'ila ne. Galibin annabawa Allah yana aiko su ne cikin Bani Isra'ila. To sai suka yi tsammanin cewa to wannan na ƙarshe ma zai zo ne daga cikin Bani Isra'ila. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الله يجي جبان بينا النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الذين كفروا, يستفتحون سنا نيما نسرى دا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين كفروا أكم وأن نسك كافرتا. Wato a lokacin da Yahudawa suke zaman Madina tare da Larabawa, tare da Al-Ausu da Khazraj, duk sanda wani rikici ya karke tsakaninsu da Larabawa, sai su riƙa cewa ku mushrikai ne, kuna bautar wani Allah, akwai annabin da za a aiko a ƙarshen zamani wanda kuma lokacinsa ya zo dab da bayyana sai ne. Za a aiko shi, za mu yi imani da shi, idan muka imani da shi mu yi haɗin gwiwa, mu yi ƙarfi tare da shi, mu karya ku, mu karkashe ku kisan da Allah ya yi wa Adawa da Iramawa. Haka suke gaya wa Larabawa, wa kanu min qablu yastafsihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu bihi kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Yayin da abinda suka san shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu, sai suka kafirci, domin tsammanin su zai fito daga cikin jinsin su, sai kuma Allah madaukakin sarki ya nuna musu ba haka bane. Ya fito daga cikin jinsin Larabawan da suke zagi, suna ce musu jahilai, suna ce musu ƙauyawa. Ubangiji ya zaɓi wannan annabi daga cikin wannan al'umma, wannan zai ba'asa fil ummiyina rasulan minhum. Wannan abinda Ubangiji yake faɗa a nan, yana faɗan shi ne a siga ta imtinani, wato Ubangiji ya yi ma wannan al'umma baiwa, baiwar da ya kamata تغوبي وألا أكنت. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. أبنجدي ياي بيوة قموا منك وأنا بيواتي أبنجدي يا موسو وتكوتاتي تم سمن دا أبنجدي يا موسو هريا زاؤون وأنا منزو دا كتكنسو وأنا منزو كتن شي ورس يازو دا شليا domin ya tsamo su daga cikin duhu zuwa ga haske, ya tsamo su daga wauta zuwa ga hankali, ya tsamo su daga jahilci zuwa ga ilimi, ya tsamo su daga shirka zuwa ga imani da tauhidi. Wannan ita kanta wata gagarumar ni'ima ce mai zaman kanta. To banda ita kuma, a daura da ita kuma, akwai wata ni'imar, shine kasancewar kuma manzon daga cikin su yake. Wannan ma ita ma wata ni'ima ce mai zaman kanta. To zaka ga ni'ima sun haɗu, ni'imar shiriya da Allah ya bawa wannan manzo ya kawo musu da kuma ni'imar zamantowar manzon daga cikin su. Ubangiji yake jan hankalinsu akan su gode wa Allah akan wannan. Ubangiji ya zaɓi manzo daga cikin su. Alhalin su al'umma ce da ba a zaton cewa za a zaɓi za a samu manzo daga cikin ta. Domin al'umma ce da ba ta rubutu ba ta karatu. Al'umma da take nesa da rubutu da karatu ana yi mata kallon al'umma ce da ba za ta ci gaba ba. Duk al'ummar da rashin rubutu da karatu yawa a cikin ta. Wannan al'ummar ana yi mata kallon al'umma ce da take a baya, kuma idan ba ta yi wani hoɓɓasa ta gyara wato matakin ilimi a cikinta ba, to wannan al'umma za ta ci gaba da zama al'umma ce wacce ba za ta samu ɗaukaka ba. Shi yasa ga dukkan wata ƙasa wacce ta san abin da suke yi, yaƙi suke yi da jahilci, a kawar da jahilci. Babban abin da wato mafi ƙarancin abin da ake so a samar da cikin al'umma, a samar saƙafa ta rubutu da karatu. To duk al'ummar da rate wato nisba ta rashin ilimi ta fi yawa a cikin al'ummar, to wannan al'ummar ta gama yawo. Wato duk ana yin gaba ita wannan al'ummar dokar rubutu za ta yi, ba za ta yi gaba ba, sai dai ta riƙa yin baya. To za a ga cewa dukkan ƙasashe da suka san abin da suke, fafutuka suke ta yadda za su rage jahilci a cikin ƙasar. Amma sai ka samu irin al'umma irin tamu, ƙasa irin tamu, wannan baya cikin tunanin su a gabanni. A ga an kawar da jahilci baya cikin shi, wato sai ka samu sautari wanda za su fito suna neman a zaɓe su a kan wani matsayi na siyasa, sai ka yi ta jin surutai iri-iri da wuya ka ji wani ya ce, da wuya ka ji wani ya ce zai yi ƙoƙari ya samar da ingantaccen ilimi. Wannan ba su cika ambaton shi a cikin ajanda su ta siyasa ba. Abin da za a yi ta faɗa muku, za mu samu muku da ruwan sha, za mu gina muku rijiyar burtsatse, ka duba da Allah, rijiyar burtsatse. Za mu yi muku rijiyar burtsatse, za mu gina muku kwalbati. To kaga shi kuma wanda yake daman can jahilin ne, ji yake wannan mutum babban aiki zai yi. A kwalbati ai ko ruwa yana cinga gidanmu, yana cinye mana akai. Za a yi mana kwalbati. Sai kaga an zo ana yaban ɗan siyasa ya gina kwalbati ya yi kaza, amma da wuya ka an zo ana yabansa cewa yana ƙarfafar ilimi. Wanda kuma wannan shi ne rayuwar al'umma. Wani lokaci da gangan miyagun shugabanni sukan so al'umma ta zama a dankwafe jahila, saboda idan jahila ce ba za ta taɓa gane irin taɓargaza da ake yi da ita ba, ake mata ba, ba za ta taɓa gane zalincin da ake mata ba, ba za ta taɓa hoɓɓasa na ta ga cewa ta kawar da zalimai ba, ba za ta yi wannan tunanin ba, saboda al'umma ce jahili ba. Saboda haka za a zo ana yi magana ta renin hankali, amma sai ga ana ihu wai an ya birge. Magana ce wacce yake yin ta ta renin wayo. Sai ka ga shugaba ya zo ya yi aiki ba daga aljihunsa ba, daga aljihun talakawa zai yi aikin, amma sai ka ga an shiga gidan rediyo ana ta koda shi. Shi fa an ɗauke shi ne ya yi wannan aikin a biya shi. Menene na shiga gidan rediyo a koda shi? Ba a buƙatar wannan. Ko titin unguwarku ya lalace, ko ƙauyenku ya lalace, ko yana buƙatar abin nan a zuba kwalta. Sai ka ga mutum ya shiga gidan rediyo na dan Allah shugaban ƙaramar hukumar guri kaza ka dube mu da idan rahama. Wato yadda mabukaci mabarati zai je gidan mai kuɗi yana ka dube ni da idan rahama, haka talaka zai shiga rediyo yana cewa shugaban ƙaramar hukumar sai ya dube shi da idan rahama. Wannan fa aikin da zai maka shi aka ce ya zo ya yi, kuma a kansa ake biyan sa albashi. To wace idan rahama zai dube ka da shi? Wajibi ne ya zo ya yi. Abinda za a gaya masa titi guri kaza ya lalace, ana buƙatar gyara a guri kaza, ka fito ka yi. Wannan shi ne kawai buƙatar a faɗa masa. Amma sai ka ji ana ka dube mu da idan rahama, wato kamar da aljihunsa zai yi. Shi kuma in ya yi sai ya fito ya zo ya yi ta propaganda da wannan, wani lokaci yaran su zo su yi, wani lokacin ba a yi ba, sai a zo a faɗa an yi. To idan aka so a mallaki al'umma irin mulkin da aka ga dama, kamar yadda makiyayi yake mallakar dabbobinsa ya kaɗa su inda su yake so, to sai a bar su cikin jahilci, ba za a bar su su yi ilimi ba. Saboda ilimin nan shi zai sa su motsa su gane cewa nan ba daidai ake yi ba, nan cutar mu ake, wannan abin da kake yi ba shi ne aikin da aka zaɓe su kai ba, nan ne za ka abin nan. To amma mu a nan ƙasar har zuwa yanzu rate na jahilci ƙara yawa yake. Yanzu wasu ƙasashe, yanzu ka duba Lebanon, irin shekaru da aka yi ana aikin ba sa ta karamar kasa ce, kasa ce wacce zaka iya cewa kamar ma ba kasa ba, tunda kusan wani bangaren a wancan lokaci Isra'ila ke gudanar da shi, wani bangaren Hizbullahi, wani bangaren Suriya, to kasar Siriya Hizbullahi, an ce Hizbullahi da Iran duk abu ɗaya ne, wani bangaren kasar Siriya. Amma ka duba, saboda kasancewar akwai ilimi a kasar da yawa, don kusan ana cewa raid na jahilci na rashin iya rubutu da karatu a kasar Lebanon bai fi biyu cikin ɗari ba, wato kowa shi yasa za ka ga duk littattafan da ake bugawa Beirut Lebanon, Beirut Lebanon, ka duba ka gani Beirut Lebanon, jarida jarida ba iyaka, ko gidan talabijin a Beirut, a Beirut ya kai ɗari da ba, gidajen rediyo wannan kawai ka faɗa yadda kake ga dama ga sunan barkatai, saboda al'umma ce wacce take wahiya, al'umma ce mai karatu, in an buga littafi yanzu zai ƙare, amma mun fi ƙwarewa wajen sauraro, in sauraro ne kam sai ayi awa biyar ana gaya maka ko gyan gyaɗa ba kai ba, amma karatu sai ga mutum ba zai iya karatun minti 30 ba a yi, in mutum yana sayan jarida ko yana sayan littafi sai a ga ɓannan kuɗi yake, irin wannan kuɗi da take lalatawa, to kaga wannan al'umma duk al'umma da take cikin irin wannan state ba shakka al'umma ce da take cikin haɗari. To kasancewar Larabawa a farko haka suke, al'umma ce da ba ta rubutu ba ta karatu, ga wasu al'ummomi can manya manya in kama ɗauke batun Yahudawa da Allah ya ba su littafi ya ba su wata shari'a wacce suka yi watsi da ita, akwai al'ummar Farisawa, akwai al'ummar Romawa, akwai al'ummar Indiyawa, wanda duk manya manya al'ummomi ne a wannan lokaci, kowace ta daɗe da ci gaba, Balarabe in banda ilimin falaki bai san wani abu ba, ya zai yi tafiya da raƙuminsa a cikin sahara, saboda haka zai bi taurari kamar yadda ya ce wa alamatun wa bin najmi hum yahtadun, wannan shine abin da Balarabe ya ƙware sai ɗan waƙe waƙensa da fasaharsa, don haka babu wanda yake tsammanin Ubangiji zai ɗauki shiryar da bashariya ɗan adam kakaf a danka shi cikin wannan al'umma, a wancan lokacin ba mai tunanin haka, amma Ubangiji sai ya zaɓo manzon daga cikin ita wannan mai al'umma da ake ganin ba kowa kowa ba, don ya ɗaukaka ta ta zama wani abu, shi yasa sayyidina Umar yake cewa nahnu ummatun a'azzana Allahu bil Islam wa matabtaghayna al'izzata fi ghayrihi azallana Allah, mu al'umma ce da Allah ya ɗaukaka mu ya ba mu martaba da daraja a doron ƙasa a dalilin musulunci, da zarar muka saki musulunci muka ce muna neman girma da ɗaukaka da martaba a wani abu ba musulunci ba sai Ubangiji ya kaskanta mu, to ka kiyasta wannan magana da halin da Larabawa suke ciki, magana sayyidina Umar bata gaskata ba ta gaskata, kada ba duk cikin al'ummomi babu al'umma da ta kaskanta irin al'ummar Balarabe a yau, ba kuma wani abu ya sa ba saboda sun saki musulunci, laifi ne ma ka ce kai musulmi ne ka dinga alfahari da wannan laifi ne, wai da zarar ka fito kana cewa ne musulmi ne sai wancan da baya san kalmar sai ya ce to kana nufin kenan ni ba musulmi bane, sai ya shiga yakarka, da wannan ne aka haramta kafa jam'iyya ta musulunci a Masar, baka isa kafa jam'iyya da sunan musulunci ba, ka ce wani al-hizb al-islami ba za ka yi wannan ba, in kai wannan to wai ka nuna su mubarak ba wai to su ba musulmi bane kenan, sai fatan su ba na musulunci ba, wato duk abin nan da yake da katubara da abin nan da suke yi duk da sunan musulunci fa suke yin ta, su ai musulmi ne, wani da ya fito ma yana zagin ɗin Hamas yana cewa su waɗannan ne babban laifin su a gurina da suka ce da sunan musulunci za su yi yaƙin nan, da sun ce da sunan Larabawa za su yi sai mu taimaka musu sai su yi nasara, amma tunda suka ce da sunan musulunci ai sun ɓata tafiyar, wallahi haka ya rika cewa, kuma sunan shi Muhammadu, to irin wannan mai irin wannan tunanin yaushe zai ci gaba, ba hannun da zai ci gaba, to shi ne Allah yake faɗa musu bai wadda ya musu ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, ya aiko da wani manzo daga cikin waɗannan al'ummomi da ba sa rubutu ba sa karatu, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza, yace mu al'umma ce wacce take ba ta rubutu ba ta karatu, don haka ba ta rubutu ba ta karatu kuma ba ta lissafi, wannan ba yana nuna cewa rubutu da karatu wato wani abu ne wanda bai dace a nema ba. A'a, annabi yana baka labarin yadda al'ummar larabawan take kafin ya bayyana, amma daga baya ai al'ummar larabawa ta kasance mai rubutu mai karatu, suka bar mana wagagen littattafai, suka bar mana ilimi mai yawa wanda yanzu muke kwankwada. Allah madaukakin sarki yace yatlu alaihim ayatihi, wannan manzon yana karanta musu ayoyinsa. Aka fara batun karanta ayoyi, kaga an kirawo annabin da ya fito daga cikin wannan al'umma da cewa annabi ne ummi, amma farkon aikin da Allah ya faɗa anan shine tilawa. A ce ga wani ummi ne amma kuma yana karanta mu wasu littattafai, me kake zato? Ce ga wani can ummi ne baya rubutu baya karatu, amma kuma yana tara mutane yana karanta musu ayoyin Allah, dan a nuna maka cewa wannan ita ce babbar mu'jiza da Allah ya ba wa wannan annabi. Zamantowarsa ya ba shi alqur'ani wanda ya gagari kowa, duk da cewa ummi ne baya rubutu baya karatu, amma gashi ya zo da wani abin da ya gagari duk masu rubutu da karatu. Shi yasa Ubangiji ya fara gabatar da tilawar alqur'ani, kuma tilawa anan tana nufin karanta abu da aikinsa. Kalmar tilawa tala daga kalmar tala ne a larabci aka turo, tala tana nufin ittiba, tabi'a. Innal ladina yatluna alkitaba, yatluna kitaballahi, yatluna ay yaqra'una wa yattabi'un, shine ma'anar tilawa. A karanta abu ay aiki da shi, wanda zai karanta abu bai aiki da shi ba to bai tilawa ba. In kace zan yi tilawa, ma'ana za ka karanta abin da za ka yi aiki da shi, amma in ka karanta abin da baka yi aiki da shi ba, wannan ba a kiran shi tilawa. Yana karanta musu karatu na su fahimta, su yi aiki da abin da yake karanta musu. Wayu zakkihim, sannan kuma yana tsarkake su. Wayu allimuhumul kitaba wal hikma, sannan kuma yana sanar da su alkitaba littafi, yana kuma sanar da su alhikma wato hikima. Kaga anan Ubangiji ya sifanta shi da sifofi kamar haka. Na farko, isar da saƙon da Allah ya bashi, shine yatlu alaihim ayatihi. Na biyu, tarbiyya ga sahabbansa, shine ma'anar wayu zakkihim, domin haka aka san me karantarwa na ƙwarai, ba wai kawai ilimin yake ɗurawa ba, yana ƙoƙarin shigar da tarbiyya a cikin waɗanda yake karantarwa. Idan yanzan ilimin kawai za a zazzaga a faɗi ilimin, amma ko ba za a shigar da tarbiyya a cikin wannan karatu ba, to babu inda al'umma kuma za ta ji. Sai dai a samar da wasu mutane masu girman kai wanda ba su san ya kamata ba, ba su san yadda za a fuskanci al'amura ba, ba su san girman na gaba ba, domin babu tazkiya, babu tarbiyya tattare da su. Abinda kawai suka sani shine ai karatu. Wato alhamdulillah, tafiya ta sunna tana samun canji nesa ba kusa ba. Da farko, lokacin da kafin sunna ta yi ƙarfi, lokacin da bid'a ita ce ta fi ƙarfi, ita ce ta mamaye ko ina, ta daddanna zukata, ya kasance ana bautar da bayan Allah, ya kasance mutum a gaban shehinsa ba zai iya kutari ba, ballantana ya yi magana, ballantana ya yi tambaya, ballantana ya ce ina dalili, ballantana ya ce menene hujja. Ana irin wannan, in kana gaban shehin kamar yadda suke cewa ka zama kamar gawa a gaban mai mata wanka, to ana cikin irin wannan hali da'awar sunna ta hudo kai. To aka yi kokari, ya za a tsamo mutane daga cikin irin wannan yanayi, a nuna musu fa akwai wani abu sama da shehi, shi da alqur'ani da sunna. Ko da shehi yana da girma, yana da matsayi, to amma akwai abin da kuma ya fi shi girma. Sai aka yi ƙoƙarin a nuna wa mutane wannan, su fahimci wannan. Don haka aka yi ta fito da mutane daga cikin wannan bautar da aka yi ce musu shekara da shekaru. Mutum bai sai ya ce abin nan da nake yi ba mai hujja, sai dai kawai ya yi ido rufe. Har ma aka ce in ka ce wa shehin kamar ƙala ne shehi lima lan yufliha abada, ka kuskura ka ce wa shehin ka ina hujja, suka ce ba za ka rabauta ba har abada. Aka fara gane cewa wannan fa ba musulunci ba ne. Annabi ba yana yin abu sahabbai su ce me yasa ya Rasulullah, ba sun ana samun wannan ba, aka fahimci ba haka ba ne. To kamata yi da aka fito daga ciki sai a ba mutane kuma ilimi kuma da tarbiya, san cewa to a tafiyar musulunci akwai shugaba, akwai malami, akwai mai shekaru, waɗanda kowanne akwai iyaye, akwai kowanne yana da martabarsa, yana da matsayinsa da Ubangiji ya bashi. Sai ya zamana ana ta ƙoƙarin ya za a rushe shirka, an manta a ɗauki wannan janibin shi ma a haɓaka shi. Wancan da ya daɗe ana masa wato mulkin mallaka da ya samu ya kuɓuce, sai ba zama kuma ba a yi masa wegi ba, ba a yi masa haddi ba. Saboda haka ɗan kuskure ka ɗan malami zai yi, sai ka ga wani sahu ya tashi a gefe, ba za mu bi shi sallah ba. An yi wannan yanzu ne abubuwan duk suka abin nan. Amma da ko tun tuban harshe malami ya yi, aka ga ya ɗan kuskure wani abun ma ba kuskure ba ne, sai ka ga sahu ya ɗan sake wani sabon sahu. Wannan malamin ya yi ɗigirgiren imanin, ba za mu bi shi ya yi mana ɓarin imaninmu ba. To amma yanzu an fara samu, an samu ma canji. Wannan ƙadiyya ta tazkiya ɗin ana shigar da ita cikin karatuttuka. A da can in za a kaga an taru to lacca ce, amma darasi irin wannan ba za ka ga an taru ba, sai dai lacca, sai wa'azi na ƙasa za ka ga an cika. Amma a buɗe littafi ana bin shi tiryan-tiryan, sai wane da wane. To kuma don aka fara samun canji a kan irin wannan. Inda ka je ake darasi za ka ga masha Allah, za ka ga jama'a, za ka ga samari matasa, za ka ga dattawa ma kowa da littafinsa an buɗe. Yanzu ka je ka ga yadda ake wato sallar littafai a kasuwar kurmi, ka zo ka ga yadda ƴan kasuwar kurmi suka kuɗance, ba komai ba saboda kurmi. Kuma ka ga ai duk sunna ce. To kaga wannan duk ci gaba ne ta fuskar sunna, ba kuma komai ya haifar da wannan ba illa wannan ƙadiyya ta tazkiya. Ana shigar da taskiya. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zamansa da sahabbansa, yu'allimuhumul kitab kuma wa yuzakkihim, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, yana ba su tarbiya kuma yana koyar da su ilimi. Haka yake musu, shi yasa suka zama su suka fi kowa tsarki a tarihi. In ka ɗauko kundin tarihi ka buɗe, ba za ka samu al'umma da ta kai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, in ba annabawa da manzanni ba, domin sun samu kyakkyawar karantarwa da kyakkyawar tarbiya. Ka duba abinda Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami yake faɗa cikin hadisin da Muslim ya fitar, lokacin da ya zo cikin sallah bai san ba a magana a sallah ba, ya yi magana sahabbai suka riƙa hararansa. Da aka gama sallah yake cewa wallahi ma ra'aytu mu'alliman ahsana ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma shatamani wala kaharani wala daramani. Yace wallahi ni ban taba ga mutumin da ya iya koyarwa ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wallahi bai zage ni ba, bai kyare ni ba, ballanta na da ke ni. Kirawo ne yace masallaci ba a irin wannan, a sallah ba ta dace da irin wannan ba. Sallah tasbihi da takbiri da ambaton Allah ake yi. Ke bai taba ganin malami kamar manzo sallallahu alaihi wasallam. To haka yayin wa sahabbansa tarbiya, har suka zamo in suna gaban shi yana musu, yana ba su ilimi, ka annama ala ru'usihim at-tayr, kai ka ce tsuntsu ne a kansu suna gudun su motsa ya tashi, saboda ladabi da nutsuwa a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kakkaban ta fa ita wannan al'ummar fa ta larabawan waɗannan da suke gaban manzon Allah, su ne fa wanda akan ƙanƙanin abu sai a shekara 40 ana zubar da jini, ba saurarawa, babu afuwa. Dan abin da bai taka kara ya karya ba, wani raƙuminsa aka kashe, amma aka shekara 40 ana yaƙi kan raƙumin nan. To amma yau ga yadda suka zama, sun zama al'umma mai hankali mai nutsuwa. Ashe kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan aikin da Allah ya ce yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. To ta ƙarƙashin haka ne zaka gane hadarin shi an ci, ta haka zaka fahimci hadarin shi an ci. Domin abinda shi an ce yake rubugawa wannan abinda manzon Allah aka ce yayi. Domin waɗanda za su ce zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa zama ne na munafici, zama ne na yaudara, zama ne na cin amana, babu shakka waɗannan abin da suke nuna manzon Allah bai yi tarbiyar ba, ko kuma ya yi tarbiyar amma ya kasa cin nasara. A ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa shekara 23 yana musu karanta musu Qur'ani, yana musu tarbiya, yana nuna musu a aikace, shi ne limaminsu, shi ne jagoransu a gurin yaƙi, gurin ɗauran aure shi ne a gaba. Duk wani abu nasu da ya taso manzo sallallahu alaihi wasallam shi suke sawa ya wuce gaba. Yayi wannan shekara 23 a tsakiyarsu, amma wai yana barin duniya da sai suka yi ridda. Waɗanda suka rage ba su fi a kirga su akan yatsun hannunka guda ɗaya ba. Kaga wannan ba karamin cin mutunci aka yi wa manzon Allah. Yanzu abinda ake cewa bai iya tarbiya ba, bai iya karantarwa ba, kuma wani ne wanda ake yaudararsa bai ba san ana yaudararsa ba. Domin an nuna manya-manyan sahabbansa irin su Abubakar da Umar da Uthman, wanda duk inda zai je tare da su zai je, inda zai fita ya fita tare da su, in ya shiga guri ya shiga tare da su, aka ce su suka fara cin amanarsa. Babu shakka kaga wannan ba karamin cin mutunci ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake mutum ne litsatsi, ya san mutunci, ya san daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, yadda za a yi shi'a. Shi yasa kaga shi a kullum kokari ake a rufe wannan jalibin, a ce ba ma zagin sahabbai. In shi a ce ba ma zagin sahabbai, shi abinda yake nufi waɗannan ba sahabban bane, don haka in mun zage su ma ba sahabbai muka zaga ba. Don haka zai ce mu ba ma zagin sahabbai, amma ka ji irin abubuwa da suke yi ko a cikin ashuran nan da aka kama wani kashi, wallahi ba ya da daɗin ji. Zagi na sahabbai a ji sahabin Annabi a ce ɗan zina ne, a ce fasiki, a ce kaza ne, wallahi. Sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su Abu Sufyan, su Muawiya, su Sayyidina Uthman, su Sayyidina Umar, a riƙa musu injili. To kaga Allah ya ce wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, wanda sun kasa radiyallahu ta'ala anhu, ya fito wa da sarkin Habasha An-Najashi, ya fito masa da wannan batu karara yayin da musulmi suka yi hijirar farko zuwa Habasha. Qurayshawa suka tura Amr ibn al-As da Abdullahi ibn Abi Rabi'a cewa su je su dawo da su, su je su bata su a gaban sarkin Habasha ya kuru su. Lokacin da suka je, Ja'far ibn Abi Talib ya tashi yana wa sarkin Habasha bayani, ya ce mu da mun kasance kunna ummatan fil jahiliya na'budu al-asnam wa na'kulu al-baita wa naqta'u al-jiwar ونسيء الجوار ونقطع الأرحام. مو الأمة دي الجاهلية ده ممكن جمع كامل موتاو منا تشموش بمدامو بكو تتاو بقو شبا بمدامو بسادة زمن تشمبا منا ينبرا قدا إلي إلي نتي هرسوي نوكا شند ألا يسوم دا لا هما سياء أيكو من الوانا قلبي شي ميكي أمرتا كودا شي إشينا أمرتا مودا سلا دا أزمي دا ذكا da bauta wa Allah shi kadai ba tare da tarayya ba, da sada zumunci, da kyautatawa makoci, da kaucewa alfasha, da zina, da kashe ƴaƴanmu, da zalunci. Yayi ta zana masa abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi, wanda ya gamsu cewa wannan addini shine addinin da Allah madaukakin sarki ya aika Annabi Isa da shi. To wannan shine batan da Allah yake cewa in kanu min qablu lafi balalin mubin, Allah ya ce wa akharina minhum
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
تولك لك ذاتي Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin larabawa ne kadai, a fadar Allah da yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, ambatan ummiyai anan Allah ya fadi su ne saboda ya nuna cewa su ni'imar ta fi girma a kansu, saboda haka godiyar da ake bukata su ta fi ta kowa girma, shine dalilin ambatan su. amma ba wai yana nufin su kadai aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ce wa innahu la zikrun laka wa li qaumika alqur'ani zikri ne gare ka da al'ummarka ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba larabawa kadai ba duk duniya ma to amma an ambace su ne an ware su da ambato saboda abin su ya fi shafa kai tsaye lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa amma haƙon annabi sallallahu alaihi wasallama saƙo ne na duk duniya kamar yadda Allah ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ku mutane ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba daya wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balag Allah ya mun wannan wahayi na wannan alqur'ani domin in gargade ku da shi wa man balaga ai wa man balagahu hadha alquran da dukkan wani wanda wannan alqur'ani zai je gare shi wanda duk yaji saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafirci daga kowace al'umma yake to ba zai samu shiga aljanna ba wa man yakfur bihi min alahzab fannaru maw'idu Allah ya ce duk wanda ya kafirci da alqur'ani daga cikin kowace al'umma ya fito to wuta ce makomarsa nan ne gurin da Allah ya masa alkawari saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne zuwa ga al'ummomi duka kuma saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam bai taƙaita zamanin sa ba ya ainihin kere ya shiga ko ina da ina to shine Allah madaukakin sarki yake cewa akharina minhum da wasu daban daga cikin su lamma yalhaqu bihim wanda har zuwa yanzu basu sadu da su ba wa huwa al-azizul hakim kuma shi Allah gagaraba daune mabuwayi al-hakim kuma wanda yake mai hikima wato wannan sako wannan aike da Allah madaukakin sarki yayi zuwa ga ummiyai ba su kadai ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi har ila yau zuwa ga wasu daban banda su wasu daban lamma yalhaqu bihim wanda har zuwa yanzu ba su hadu da su ba wannan yana nuna maka cewa Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sakon nan naka ba zai takaita akan larabawa ba har ma waɗanda ba larabawa ba sakon nan sai ya ishe sai ya kai gare su kaga wannan mu'jiza ce babba ta alqur'ani a lokacin da Allah yake saukar da ayar larabawa kadai su ne suka zama al'ummar da ta karbi wannan addini sauran al'ummomi suna nan cikin kafirci ba su karbi wannan addini ba ko da za a samu ɗan ɗaiɗaiku sun karba irin su Salmanul Farisi wannan ba shi nuna al'ummar farisawa duka a lokacin sun karba ba shi kadai ne a cikin sahabbai za ka ji an faɗe shi an ce al-faris suhaibur rumi duk da ana cewa baba rumi bane amma ya fito daga cikin rumawa shi kadai za ka ji ana faɗa ana cewa ar-rumi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam farisawa ba su shiga musulunci ba zamanin sa rumawa ba su shiga musulunci ba ballantana ai maganar mutanen China ballantana ai maganar mutanen Hindu ballantana a zo makarfata duk wannan ba a ma magana su waɗannan na kurkusa su kansu ba su shiga musuluncin ba amma Allah yana gaya masa cewa akwai waɗansu daban-daban da waɗannan lamma yalhaqu bihim wanda har yanzu ba su haɗu da su ba ma'ana nan gaba za su haɗu da su za su zamo cikin mabiyanka ba jimawa da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga musulunci ya dira tsakiyar rumawa tun zamanin sayyidina abubakar sai ga zamanin sayyidina umar musulunci ya karye daular farisawa ya kafu a faris a shekara ta 23 bayan hijira bayan shekara 13 da rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulunci ya shiga wannan manya-manyan al'ummomi a wannan lokaci waɗanda ake ganin kamar babu yasu ga musulunci ya karya su sun dawo ƙarƙashin mulkin musulmi sun dawo ƙarƙashin khilafa ta musulunci kaga wannan ba ƙaramar mu'jiza bace alqur'ani ya tabbatar anan wacce take tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya bada labarin faɗaɗuwar musulunci zuwa ga waɗannan al'ummomi tun gabanin abin ya faru kuma daga baya zai ya faru wannan aya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim akwai hadisi daga cikin bukhari da muslim wanda aka rawaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna julusan mun kasance muna zaune inda annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama fa unzilat alaihi suratul jumu'ah sai aka saukar masa da wannan sura wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim da wasu daban daga cikin su waɗanda har zuwa yanzu ba su haɗu da su da waɗannan ba qalu sai sahabbai suka ce manhum ya rasulullah suwaye waɗannan na daban din fa lam yurajihum amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su ansa ba hatta su'ila thalathan har aka tambaye shi sau uku suwaye akharina minhum din da Allah ce suwane ne wa fina salmanul farisi suka ce a lokacin akwai salmanul farisi yana zaune a cikin mu fa wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu ala salmanul farisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan salmanul farisi wato ya dora hannunsa akan gadan bayansa ثم قال سيدي لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء دا أتي إيماني ينا تن علي كيدا تورارا ثريا تودا وسو مزاجي دا تشكين ونن دا متانا ونن مزاجا دا تنتقوش وتو ونن ينا نونا مكا سوى ننغب أجماوة كما إرانس سلمان الفارسي za su cimma wannan addini kuma za su canfo shi wanda a lokacin sahabbai ba su taba tunanin cewa Farisa kasar Farisa za ta kare amma annabi yana musu albishir law kana al-iman bi surayya lana lahu rijalun min haula wanda daga baya aka samu addinin musulunci ya shiga wannan kasar aka samu manya-manyan malamai fitattu wanda suka yi wa musulunci hidima suka yi rubuce-rubuce aka samu malaman fiqh aka samu malaman hadisi aka samu malaman luga suka rika magana da larabci ma sama da yadda wani balaraban ma zai yi larabci su sai bawai hidud daga can nahiyar ne in kuma ana magana sai bawai hidan ana annabcin annabci a nahawu to da sai bawai hidud katka kure da kace sai bawai a maganar nahawu da kace sai bawai wai wai hidin nan luga ce mai farisiya duk wani wanda zaka ji wai 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 a sunan shi daga farisa yake sunafawaihi, khalawaihi, mardawaihi, zanjawaihi, duwanurahawaihi, waihi, waihi da zaka yi taji, duk daga farisawa ne, kuma duk malamai ne da suka yi wa musulunci hidima. Ka duba sai Ishaq ibn Rahuya, ko ibn Rahawaihi, gaya muku yadda suke faɗa, Rahawaihi, malamin su Imam al-Bukhari ne, ƙara ne ga su Imam Ahmad, duk faɗi tashin da aka yi, da shi aka yi. To kaga waɗannan duk daga baya suka zo suka rungumi musulunci kuma suka yi musulunci aiki Abu Hanifa daga cikin su yake Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit daga cikin mutanen Faris yake a wancan lokaci wasu sun kai hujja da wannan a wasu shekaru na kurkusa cewa gashi manzo Allah ya ce Iran fa Iran in imani ya tako sama Iran za su canfo shi ga ji tsoron Allah ina aka ce Iran ina aka ce Iran Annabi yayi magana kuma ta gasgata amma wanda yana nuna cewa kuma shikenan waɗannan mutane za su dore akan wannan kamar yanda larabawa ai da su ne wani abu amma daga baya suka lalace shikenan kuma duk inda aka faɗi falalan balarabe sai ka nuna wani matsiyacin balarabe ka ce shi ake nufi haka zai yi ba haka ana magana ne akan waɗanda suka tabko imanin amma wanda suke kan kafircin ba da su ake ba imanin na abu ne sananne to shine annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wannan hadisi yake musu ishara zuwa ga fassarar fadar Allah wa akharina minhum cewa waɗannan wato wannan addini ba zai tsaya akan ku ku larabawa kadai ba har ma waɗanda ba larabawa ba za su zo su shiga wannan addini shi yasa mujahid yake cewa wannan aya tana nufin al-aajib duk wani wanda ba larabawa ba ba ajami ire-iren mu dinnan duk muna karkashin wa akharina minhum kuma kaga aya ce da take nuna ganewar sakon annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga dukkan kabilu gaba daya dukkan wani wanda ya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama to yana cikin wa akharin minhum Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya so in ba falalar Allah ba waɗanda suke rayuwa irin ta larabawa a wannan lokaci yaya za a yi su zama wani abu sai ga su sun zama su ne a cikin su ne aka fitar da wannan annabi su suka fara dauko hasken musulunci hasken imani suka haskaka duniya da shi su suka wayar da dan adam kai ta fuskar sanin Allah kaga babu shakka falalar Allah ce wannan da ya kamata a ce sun gode masa akan ta zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake ba ita ga wanda ya so don haka abinda su yahudawa suke yi na hasada wannan suna fada ne da falalar Allah domin inda sun san cewa falalar Allah yana bada ita ga wanda ya so bai kamata su yi hasada ba dan an ce balarabe shine annabin ƙarshe bai kamata su yi hasada ba Allah tabbatar musu da wannan yake kuma wallahu dhul fadl azim lalle Allah mai ma'abocin falala ce mai girma saboda haka abinda Allah madaukakin sarki ya bawa annabin sallallahu alaihi wasallama na annabci abu ne mai girma kuma abinda Allah madaukakin sarki ya kebe wannan al'umma da ita da shi na zabo annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ta ya bata sako na karshe ya bata amana ya danka mata amana ta karshe wannan shi ma abu ne mai girma kuma falala ce daga Ubangiji falalar Allah kuma tana da girma Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamdakatar wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace malam wani yaya nani kanin sa ya saki matarsa kuma wani malami ya gaya masa wai ta haramta gare shi malam ya wannan fitawar haka take ko kuma bid'a ne Allah ya kara lafiya to idan na fahimci tambayar yana nufin wani ne yayansa ya saki matarsa shi kuma yake so zai aura shi kana shi kuma wannan malamin ya haramta masa aurenta ta fuskar shari'a babu haramci anan Allah ya faɗi matan da suka haramta ga mutum ya aura a ayar hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum hazuwa ƙarshenta haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara wasu waɗanda su ma suka haramta kamar aljam'u bainal mar'ati wa khalatiha ko bainal mar'ati wa ammatiha hada mace da gwaggwanta ko innatta wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara su cikin waɗanda suka haramta ga mutum su ma kuma haramci ne wanda yake ba na dindindin ba idan da mutum zai auri yarinya kuma daga bayan sun rabu ya auro kanwar babarta ya halatta abinda aka hana hada su guri guda domin zai yanke zumuncin da ke tsakaninsu saboda kishi zai hasala tsakaninsu wannan ya zama dalilin da zai yanke zumunci to shi ne hikimar haramta wannan to in banda waɗannan babu inda aka ce haramun ne in wa ya saki mata kani ya aura ko in kani ya saka ma wa ya aura babu inda aka faɗi haka babu inda aka ce haramun ne in makoci ya saki matarsa makocinsa ya aura ko in aboki ya saki matarsa abokinsa ya aura babu inda aka faɗi haka babu inda musulunci ya faɗi haka wani abu na al'ada ko na zamantakewa wannan wani abu ne mai zaman kansa kana tare da abokinka sun yi faɗa da matarsa ya sake ta kaza ga ya ku haɗa kai ku yi aure watakila a ce aha ɗabi'a ta zamantakewa wannan ma zai yanke zumunci tsakaninka da shi wannan wani abu ne daban kai za ka iya la'akari da wannan ko ƙani ya yi la'akari da wannan ko wa ya yi la'akari da wannan amma kuma wannan al'ada ko wannan la'akari ba shi zai haramta abin da Ubangiji bai haramta ba saboda haka sai a bambance tsakanin abin da wani abu ne a al'adance ya hukunta shi da kuma abin da shari'a ce ta kawo shi don haka wannan malami da zai ce haramun ne ba daidai yayi ba ya iya ba da shawara ya ce sabuskan zamantakewa watakila za a iya samun rigingimu tsakaninka da ɗan uwanka yana da kyau kai kokarin kauce mu wannan tunda auren nata bai zama wajibi a kanka ba ballantana a ce rashin aurenta zai sa kai laifi gurin Allah ba laifi kai gurin Allah ba dan baka aure ta ba zama da ɗan uwanka lafiya yafi komai a gurinka a yanzu to wannan wata nasiha ce mai zaman kanta amma ba wai ya budi baki yace a wannan auren in an yi shi an yi haram ba wannan magana ce ta jahili ba ta malami ba sai wannan da yake cewa yana son karin bayani dangane da waɗannan ayoyi wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah da kuma inda Allah yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsik ayar farko take cewa idan kyakkyawan abu ya same su sai su ce wannan daga Allah ne idan kuma wani mummunan abu ya same su sai su ce wannan kai ka jawo mana ka ce duk abin da ya same ku daga Allah ne aya ta biyu tana cewa babu wani abin da zai duk abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne kuma duk abin da ya same ka mara kyau to daga kanka ne ma'ana kai ka jawo wa kanka kamar yana so ya ce waɗannan ayoyin a zahiri kamar suna warware juna can an ce kul kullun min indillahi nan kuma an ce وما أصابك من سيئة فمن نفسك إذن دا يتم ذلك لما آيين جسوزوا أبوني جداني أشكر سورة النساء دو أتياكي لا يتق وانا آية تقام أكذونا وانا آية وانا زينونا مكتوا وفنجدي وما كان ربك نسيا ما مغانا تي تجمع بأك شيئا من تاتا جلي جداما آيين تتضو أجيلي وإن تشيرهم سيئة يقول هذه من عند الله أبنى القرآن يتبت الشيوى دو أبنى غير فاروه ميتو دمرك تو wannan yana faruwa ne da kaddara ubangiji ya riga ya kaddara abin ya rubuta shi a littafi ya tsare shi ya kunna shi ya san da shi inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar babu abin da yake wa kana a duniya wanda babu ilimin Allah tattare da wannan abu ko mun kankanta sa ko mun girman sa ubangiji ya san da shi ubangiji kuma baya manta abin da ya riga ya san da shi wa ma kana rabbuka nasiya la yudillu rabbi wa la yansa ubangiji bai jahilci wani abu ba bai kuma zai manta abin da ya sani ba baka komai yana wakana ne da kaddara imani da kaddara wannan rukuni ne daga cikin rukunai guda shida na imani idan aka rasa shi to an rasa imanin gaba daya idan babu imani da kaddara a zuciyar bawa to imanin sa gaba daya ya ruguje sai ka san duk abin da ya same ka ya same ka ne da kaddarar ubangiji ma'ana ubangiji ya rubuta wannan kuma ya san da shi ya san da faruwar sa saboda babu abin da yake wakana karkashin mulkin Allah sai abin da yake karkashin mashi'ar sa wannan kuma ba shi yake nuna ubangiji bai bawa dan adam wata dama ba sai yayi wani abu sai yayi motsi sai yayi wani katabus a'a ubangiji ya bawa dan adam wani abu na mashi'a ya bawa dan adam wani abu na ya zaba mai kyau ko ya zaba mara kyau ubangiji ya nuna masa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najidain da ubangiji yace ya nuna wa dan adam tafarki guda biyu ya nuna masa abu mai kyau ya ga wannan tabar ke ya aika da manjali duk sun yi bayani abu kaza mai kyau ne abu kaza ba shi da kyau ya bawa kuma dan adam dama ya zabi nan ko ya zabi nan bai kukule dan adam bai daddaure shi ta yadda ba zai iya motsi ba yayin nan ko nan babu wannan a musulunci babu aqida da jabr akwai aqida ta imani da kaddara ko baya nuna babu mashi'a kamar yadda Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim kai kuma yace wa ma tasha'una illa an yasha Allah kaga yace liman sha'a minkum aka jingina mashi'a zuwa ga wani ga wanda yaso daga cikin ku an yastaqima ya kama tafarki madaidaici sai kuma yace wa ma tasha'una illa an yasha Allah kaga wannan ba soke mashi'ar mutum bace mashi'ar ka tana nan amma kuma mashi'ar ka za ta gudana ne karkashin ma mashi'ar ubangiji duk abinda kai mai kyau ubangiji shi ya halitta aikin ya baka kuma wannan dama na kai wannan aikin kaga bai fitar da karkashin mashi'a sama in kai mara kyau kai ka zaba wa kanka wannan abu amma ubangiji shi ya halitta aikin wanda kai kai ka zaba wa kanka aikin ubangiji shi ya halitta aikin wallahu khalaqakum wama ta'malun duk abin da kuke yi ubangiji shi yake halitta sa kaga anan aikin ka kayi shi da wani abu na mashi'ar ka amma kuma bai fitar da karkashin mashi'ar ubangiji ba subhana man la yaqa fi mulkihi ma la yasha ubangiji shi kadai ne wanda babu wani abin da zai yi wakana a karkashin mulkin sa wanda baya karkashin mashi'ar sa shike da wannan sarautar shike da wannan mulkin saboda haka aya ta farko tana tabbatar da cewa ubangiji ya san komai kuma komai da yake wakana yana wakana ne bisa kaddarar ubangiji aya ta biyu kuma tana nuna dan adam na da zabi ko ya zabi yake ko ya zabi mara kyau kaga ai anan akwai tufka da walwala babu abin da yafi dadi mumini ya iya ya fahimce shi ya kuma kudurce shi a zuciya irin babin imani da kaddara in mutum yana da ilimi akan imani da kaddara to zai rayu cikin kwanciyar hankali babu tashin hankali a zuciyarsa har abada abinda muka jahilta kenan wani bangare wani lokaci mutum ya zama kadari wani lokaci ya zama jabri kadari ya kore kaddara inda ya ga yana so ya yi bajinta da abu sai ya nuna kawai shi ya yi inna ma utituhu ala ilmin indi saboda haka nan babu maganar Allah a ciki wannan abu mu muka yi shi kuma dan mun isa muka yi shi yayi ta cika baki yana holo ko yana magana yadda ya ga dama babu maganar Allah ya ga dama Allah ya so Allah ya bamu iko babu wannan idan abin ya masa dadi kenan idan kuma ba mai dadi bane to sai ya mai da shi kuma ga Allah saboda haka yayi aika aika yace da Allah ya hakuri kaddara ce kaddara ce duk abin da ba mai kyau ba in yayi to zai fake da kaddara amma kuma in mai kyau ne sai ya jingina wa kansa ba zai ce kaddara ba to kaga anan ne san zuciya dan adam ke fitowa karara dan ba san zuciya ba mai kawo wannan Allah guda ne kuma shi yake yin komai kuma komai a ƙasa sama da ƙasa mulkin sa ne ya zaka waru wani abu ka ce akwai kaddara wani abu ko ba kaddara shi yasa masu wato masu cewa dan adam wato jabri ne wato dan adam firka ta masa ake yi yana abubuwa har suna kwatanta rayuwar dan adam da ainihin ganyen da yake jikin itaciya cewa yadda zaka ga in iska tana kadawa shi ma yana kadawa cewa wannan kadawar da yake yi ba sai ya ga dama bace sai iska ta kada shi ne ko in iska ta tsaya cik ya tsaya cik in ta kada gabas ya kada gabas in ta kada yamma ya kada yamma kudu kudu arewa arewa iska ce haka dan adam yake don motsinka da faɗi tashinka kawai jujjuya shi ake yi kaga wannan ita ce aqidar jabariyanci wacce in ka kalle ta sai kamar akwai zalunci kenan wanda ba shi da wani abu sai kamar ya tsana a hannun yaro to ta yaya kuma za a ce ai masa hisabi a ce me yasa kai kaza me yasa kai kaza me yasa kai kaza aqidar jabariyanci aqidar kirista ba musulunci ash'ariyanci da muke takama da shi aqidar ash'ariyawa ta wani bangaren jabariyanci ne ma a babin kaddara ash'ariya jabriya ne saboda suna da wata mas'ala da suke ce mata mas'alatul kasbi in kana karanta littafin ash'ariyanci na san da yawa ba a karanta ake ba a ganewa dan haka aka koya mana a makaranta malamu ba ya ganewa ni ba ma ganewa sai daga baya Allah ya buga fuskanci ina aka sa abin nan al-kasb wato tsoriyar aiki duk ake wato alakar da ke tsakanin dan adam da kaddara ta ubangiji kamar wani katan dutse ne falalan dutse ne babba mai nauyin gaske sai aka kawo wani mutum wanda yake duk hannayensa a shanye suke ba sa komai gaba daya shan inda ya tsotse hannayensa sai aka kawo kuma wani shirjejen kato kakkarfa sai a hada su a ce ku dau dutsen nan ku dauka tare da mai shan inna da wani shirjejen kato sai a ce su dauka shi ke nan sai dutse ya sam a daga dutse shi sabi lillahi wa daga dutse kaga mu shirjejen kato nan sai daga dutsen nan amma suka ce a hoto daga nesa wanda bai gani ba sai ya dauka su biyu ne amma a hakika shi wannan katon shi ne daga suka ce to haka tsakanin alaƙar mu da kaddara da ayyukan mu take muke sai a ga kamar mu muke yi amma kuma kaddara ce take yi kaga wannan shi ne jabariyanci amma ake so a yi maka wata falsafa a rufe abin nan din ka suka ce to katon nan fa shi bai daga dutse eh shi ya daga amma daga nesa to ashe kenan duk abin ba gaske bane su kuma sun yi haka ne don tsirar daga kadariya masu cewa babu kaddara komai dan adam shi yake yi da kansa su kuma sun faɗa haka ne domin su wanke ubangiji daga zalunci don kada a ce akwai kaddara a ce to kenan in yayi ma mutum azaba ya zalunci shi su kuma sai suka jingina kaddara kuma zuwa kansa har ta kai wasu suka yi zurfi suka wuce iyaka suka kore ilimin Allah Allah bai san abu ba sai ya faru to shi jabari zai zama akan abin da yake so kadari ne akan abin da ni ba so ne yake jabari da za a zo a yi masa sata a ce kaddara ce ba zai yadda ba